Barbarewar lamarin tsaro a Najeriya, musamman a yankin Arewa, yana ci gaba da ɗaukar sabon salo a kokarin da 'yan fashin daji ke yi na ƙara wanzar da ayyukansu a yankunan ƙasar. Rahotanni sun nuna cewa bayan ƙaƙabawa mutane haraji da 'yan bindiga ke yi, yanzu suna naɗin hakimai ga jama'ar da suka saura ba su yi hijira ba a wasu yankunan gabacin Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Wani mazaunin yankin Idris Muhammad Gobir ya ce zuwa yanzu 'yan fashin daji sun naɗa hakimai biyu a yankin na Sabon Birni.
Jiya nan boka ɗaya daga cikin shugabannin bandits ɗin nan yayi maulidi a garin Makwaruwa, inda yayi declaring ɗin kai dai ma shi an mai gari, dan gaban sani an kai sani dan sani mai garin. Ya tambaye su wa an mai gari yanzu, shi mai garin da kai ne dan sani ya ce ran gaba yanzu kai an mai gari. Sannan garin Gangara kuma an ka kira su, duk 'yan Gangara an kira su Saturo an ka zauna da su. Da ainihin shugabannin bandits ɗin su mutanen na Gangara da kansu sun kace sun zaɓi dan Kwaro. Idan aka dan Kwaro shi an rike da wannan wuri, kuma bayan haka nan kuma ya je ran Alhamis garin. Ya ce a zo a buɗe to masallatai su bar zuwa wani gari suna sallah su dawo cikin garin su gaba da sallah. Da wata shari'a da za a yi da wani sasanci da kuma yana ƙarƙashin su. Da buɗe kasuwa ya ce a zo a buɗe kasuwa ran Talata mai zuwa.
Wani mazaunin yankin na gabacin Sokoto Bashir Altina Guyawa ya ce tun kafin 'yan bindiga su ayyana naɗin hakimai da daɗewa suke da iko da wasu yankuna da ke yankin.
Tun daga wannan wuri inda an ka yi huɗa da jami'an tsaro da ma har abin da ya kawo ka zango har zuwa yadda ke gatawa. Ina tabbatar maka duk waɗanga wurare ne waɗanda 'yan bindiga suke kai da kawowa wanga wuri, kuma suke da iko na dukkan al'amura waɗanda ke tafiya na shige da fice na al'amura ne da kullum na waɗanga wurare. To kaga ko da sun ayyana cewa sun naɗa wasu wakilai ko ba su ayyana sun naɗa wasu wakilai ba, ai daman su ne a wurin kuma su ne ka iko. Dan duk wanda adda iko wurin mai rawani ba shi da nashi rawani, bai da ikon nashi rawani sai ya yarda da rawanin su.
To ko me hakan yake nufi ga ƙasa irin Najeriya a samu 'yan bindiga su karɓe iko da wasu yankuna har su kai ga naɗa hakimai? Detective Awal Baladir Mi'iya masanin tsaro ne.
Manyan haɗarin guda uku ne. Na farko dai zai gaskarya wa mutane ƙwarin gwiwa cewa gwamnati tana da ƙarfin da za ta iya kubutar da su daga hannun 'yan ta da kayabawa. Na biyu zai ƙara rekrutin ɗin mutanen su, wato su sake ɗiban wasu mutanen waɗanda suke ba 'yan ta'addan ba a shigar da su, ko da sun yadda ko da ba su yadda ba. Na uku kuma suna nuna wa duniya cewa sun ƙarfafa har sun yi ƙarfin da za su zo su cimfuka mulkinsu a ƙasa.
Anata Hauja, rundunar 'yan sandan Najeriya, ta fitar da wani bayani mai ɗauke da sa hannun kakakinta a Sokoto, ASP Sanusi Abubakar, inda ta bayyana cewa bincike ya tabbatar da labarin a zama mara tabbas, kuma ta ce tana ɗaukar matakai ƙwarara na gano inda waɗannan ƙorafe-ƙorafen suka samo asali. Ta ce tuni akwai wani aiki na fitattakar 'yan bindiga da ake yi ƙarƙashin shirin hadarin daji wanda ya ƙumshi sojojin sama da na ƙasa da 'yan sanda, kuma ba da jimawa ba za a kai farmaki ga sansanonin 'yan fashin daji domin maido da zaman lafiya a yankunan da rashin tsaro ya daidaita. Yanzu dai jama'a sun zura ido ganin yadda za ta kaya, da yake wannan Talatar ce za a buɗe kasuwa a Gangara ƙarƙashin jagorancin ɗan bindiga Hassan Ɗan Kwaro. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.